daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abu ne mai dake jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar biyu a Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Sannan a Ghana za a iya samu ma a FM ta Alpha Radio dake Kumasi, baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Litinin 20 ga watan Nuwamba shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kabari da Chadi wato biyar kenan agogon Ghana, karfe 12 dare a nan Washington DC. Da farko ga kanan labaran duniya.
Dadadan shugaban Zimbabwe Robert Mugabe na fuskantar tsigewa bayan da ya bayyana karara a wani jawabi ta kafar talabijin cewa ba fa zai sauka ba. Dubban mutane sun yi maci a birnin Washington DC jiya Lahadi na kiran da a ƙara samar da agaji ga yankin Puerto Rico da mahaukaciyar guguwa ta yi wa illa. Sannan jiragen ruwa da jiragen sama na ƙasashe daban-daban na kan neman wani jirgin ƙarƙashin ruwa mai ɗauki da mutane 44 mallakin ƙasar Argentina.
To a Najeriya kuwa hukumomin ƙasar ne suke nuna takaicinsu kan yadda Boko Haram take samun kuɗaɗenta.
There's absolutely no way that Boko Haram would have grown as dangerous as it did without access to funding and resources.
Babu yadda za a yi Boko Haram ta bunƙasa ba tare da samun tallafin kuɗaɗe daga ciki da wajen Najeriya ba.
Yayin da ake ci gaba da bikin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin duba muhimmancin makewayi ko kuma banɗaki, kiyasi ya nuna cewa 'yan Najeriya sama da miliyan 7 ne suke tsuguno a fili.
Kamar yadda muka sani a da, a yanzu gwamnati ta yi baya-baya game da aikokin tsafta. Wasu gwamnatoci da suka zo sun so su dawo da abubuwa amma abin bai yiwu ba.
Za ku ji maslaha kan wannan matsala. Sannan kamar kowace ranar Litinin, Ibrahim Alfa zai shigo da shirinsa na ciki da gaskiya. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Dadadan shugaban Zimbabwe Robert Mugabe na fuskantar tsigewa bayan da ya bayyana karara a wani jawabi ta kafar talabijin cewa ba fa zai sauka ba. Miliyoyin 'yan ƙasar sun buɗe rediyon su jiya Lahadi da fatan za su ji abin da zai sa su yi murnar kawo ƙarshen abin da ya kasance tsawon shekaru 37 na mulkin kama karya na Mugabe. Sun yi matuƙar takaicin abin da ya faru, wasu ma har kuka suka yi ta yi bayan da suka ji shugaba Mugabe na cewa ba fa shi fa zai jagoranci taron jam'iyyar su ta ZANU PF da za a yi a watan gobe. Jam'iyyar tasu mai mulkin ƙasar ta bashi wa'adin zuwa tsakar ranar yau Litini yayi murabus ko kuma ya fuskanci tsigewa. Haka kuma jam'iyyar tasu ta kore shi a matsayin shugaban jam'iyyar, ta nada mataimakinsa da ya kora Emmerson Mnangagwa a matsayin jagoran jam'iyya. Yayin da yake bayyana matsayin da babban kwamitin jam'iyyar ya dauka, Chinamasa ya bada sanarwar cewa to sai a mana aikin gafara ba mu samu shi bayanin shi wannan a Chinamasa ba. Amma dai ya ce ina mai sanar da sauke RG Mugabe a matsayin shugaba da kuma sakataren ZANU PF ya koma can shona.
Dubban mutane sun yi maci a tsawon gandun wuraren tarihi na National Mall har zuwa ginin Majalisar Dokokin Amurka ta Capitol a nan birnin Washington DC jiya Lahadi, suna kiran da a ƙara samar da agaji ga yankin Puerto Rico da makwacin guguwa ta daidaita. Watanni biyu bayan da makwacin guguwar Maria ta yi kace-kace da wannan tsibiri, kimanin rabin jama'a su har yanzu ba su da wutar lantarki, sannan wasunsu ba su da tsaftataccen ruwan sha. A Puerto Rico muna da maza da mata masu fama, akwai buƙatar mu taimakon umma Amurkawa. Ya kamata mu sake maido da martaba Puerto Rico a cewar ɗaya daga cikin masu wannan zanga-zanga. Da yawa daga cikin masu zanga-zanga ta jiya Lahadi sun yi kira ga fadar shugabar Amurka ta White House kenan ta soke dokar Jones, wata doka da aka kirkiro a shekarar 1920 wadda ta ce jirgin ruwa mai ɗauke da tutar Amurka ne kaɗai banda jirgin ruwan wata ƙasa zai iya dakon kaya daga wata gaɓar Amurka zuwa wata. an shafi aikin dokar game da batun kayan kai kayan tallafi a Puerto Rico, to amma masu suka na cewa da badan dokar ba da an samar da kayan agaji tun makafin lokacin da ake buƙatar su.
Rukunonin jiragen ruwa da jiragen sama na ƙasashe daban-daban na ta daure ma matsalar igiyoyin ruwa da kan haura da tsawon mita 8 da kuma iska mai gudun kilomita 74 a sa'a guda a kokarin su na neman jirgin ƙarƙashin ruwa mai dauke da mutane 44 mallakin ƙasar Argentina. Jirgin ƙarƙashin ruwan kirar Jamus mai aiki da ƙarfin lantarki da man diesel mai kuma nauyin tan 2000 da tsawon mita 66 ya bace ne tun ranar Laraba daga nisan kilomita 430 daga gabar tekun Argentina. Jirgin mai suna San Juan ya fara aiki ne tun a shekarar 1985. Mace ta farko da ta zama jami'ar jirgin ƙarƙashin ruwa a Argentina, Alina Carci, na cikin waɗanda ke cikin jirgin. Jiragen ruwa na soji da na bincike daga ƙasashen Brazil da Amurka da Chile da Uruguay da kuma Burtaniya sun shiga wannan aikin. Amurka ta tura jirgin bincike na NASA mai iya hango jirgin ƙarƙashin ruwa da kuma tawagar masu ayyukan ceto na hadarin jirgin ƙarƙashin ruwa. An ce Papa Roma Francis, wanda ɗan asalin ƙasar Argentina ne, na kan addu'a wurjanjan saboda waɗanda ke cikin jirgin su dawo lafiya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7 wadda ta auku daura da yankin New Caledonia da ke kudancin Pacific mallakar ƙasar Faransa ta haddasa wani yanayi wanda har yasa aka yi gargaɗin yiwuwar aukuwar ambaliyar tsunami. Cibiyar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar wadda ta auku ƙarƙashin teku ta bararraka wani wuri mai nisan kilomita 82 gabas da tsibirin Loyalty da ƙarfe 9 na safe da 43 kenan agogon yankin. An ji duriyar igiyoyin ruwa na tsunami a New Caledonia da Vanuatu bayan da girgizar ƙasar ta auku tsakanin tsibirai biyu na Pacific ɗin a yau Litinin, a cewar cibiyar gargaɗin ambaliyar tsunami ta yankin Pacific. Wannan ne karo na biyu na aukuwar ta cikin sa'o'i kusan 12 kuma na uku tun daga watan jiya. Dama yankin na New Caledonia wani ɓangare ne na abin da ake kira zoben wuta, yankin da ake yawan samun girgizar ƙasa a wajajen na Pacific.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce dama ya bar 'yan wasan ƙwallon kwandon nan uku da aka samu da laifin sata a wani kanti a ƙasar China su ci gaba da zama a gidan yarin Chinar, bayan da mahaifin ɗaya daga cikin yaran ya ce Trump bai taka wata rawar kirki ba a sako yaran da aka yi. Yaran uku masu wasa majami'ar California da ke Los Angeles sun jinjina ma Trump a makon jiya saboda rawar da ya taka a sakin nasu, inda kai tsaye Trump ya roƙi shugaba Xi Jinping na China alfarmar ya sa baki lokacin da shugabannin biyu suka gana a wannan watan a Beijing.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Najeriya na nuna takaicinsu kan yadda ƙungiyar Boko Haram take samun kuɗaɗen shigarta yayin da jami'an tsaro ke ƙoƙarin daƙile ayyukan ƙungiyar. Mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibanjene ya nuna wannan damuwa kan yadda ƙungiyar take samun kuɗaɗen take samu ta yi walwala yayin wani taro da aka yi na yaƙi da masu halalta kuɗaɗen haram a Abuja babban birnin ƙasar. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Da yake magana a wurin taro na 18 na kwamitin aiki da cikawa kan yaƙi da halasta kuɗaɗen haram a ƙasashen yammacin Afirka,
mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Ni Oshinbajo ya ce matsalar halatta haramtattun kuɗaɗe da kuma samar da su ga ƙungiyoyin ta'adda a ƙasashe irin su Najeriya na haddasa barazana.
How did a once obscure sect domiciled primarily in a single city in northern Nigeria
Tiyaya wata akida da ta sansalo daga wani birni a arewacin Najeriya ɗaya tilo za ta kankama ta zama bala'i ba kawai ga Najeriya kadai ba amma har ta mamaye kasashen yankin tafkin Chadi. Na tabbata wani kaso mai yawa na amsar wannan tambaya a iya ta'allaka ta ga gungun masu halatta kudaden haram na ƙasa da ƙasa da ke samarwa Boko Haram kudade don tabbatar da ci gaban wanzuwar su.
There's absolutely no way that Boko Haram would have grown as dangerous as it did without access to funding and resources.
Babu yadda za a yi Boko Haram ta bunƙasa ba tare da samun tallafin kudade daga ciki da wajen Najeriya ba. Abu ne sananne cewar ba tare da samun tallafin waɗancan algungumai na ƙasa da ƙasa ba. Babu yadda za a yi Boko Haram ta zama alƙaƙai ga wannan yanki namu.
The threat of terrorism or other organized criminal activity in our sub-region.
Kalaman mataimakin shugaban Najeriya kenan Farfesa Ni Oshin Bajo. Duba da tsauraran sharuɗin aikewa da kuɗi ko a cikin ƙasa guda, ballantana ƙasa da ƙasa, ta yaya ake aikewa ƴan ta'adda kuɗaɗe ba tare da an gane ba? Wannan ita ce tambayar da na yi wa ƙwararre kan sha'anin tattalin arziki Malam Yushewu Aliyu.
Najeriya ƙasa ce wacce ta samu ƙwarewa a fitar da kuɗaɗe da kuma shigar da kuɗaɗe cikin ƙasanta saboda akwai wakilan masu irin waɗannan aikace-aikace. To saboda haka su kuma masu harkokin kuɗi a duniya kullun suna da bayanan abin da ke shiga ke fita, kuma in dai burin mutum ya samu kuɗi ne, in suka gane shi to za su iya amfani da shi a shigar da kuɗi ta filayen jirage, su kuma sun shigar da shi ta filayen jirage su shigo da shi ƙasan ko kuma su fita wajen ƙasan su tafi ƙasashen da suke da irin waɗannan kofofi a ba su waɗannan kuɗaɗe su kuma su shigar da shi a cikin account ɗin mutanen da suke son a shigar. Kuma ƙasar Najeriya tana da ƙungiyoyin addini wanda a kowa yana kokarin a ce yayi aikin Allah, saboda haka aka samu dama kowa sai ya aika kuɗaɗe ko dai ta majami'u ko kuma ta masallatai ko kuma ta ƙungiyoyi masu zaman kansu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu.
To a Najeriya har ila yau, yayin da ake ci gaba da bikin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin duba muhimmancin makewayi ko kuma banɗaki, kiyasi ya nuna cewa 'yan Najeriya sama da miliyan 7 ne suke tsuguno a fili. Daga Lagos, wakilin Babangida Jibril ya yi mana dubi kan wannan matsala da ke haifar da ɓarkewar cututtuka.
Kiyasin hukumar lafiya ta duniya dai ya nuna cewa kimanin mutane 400,000 ne ke mutuwa a duk rana sakamakon kamuwa da cutuka daban-daban da ke da nasaba da rashin gurin bahaya mai tsafta, a inda miliyoyin yara kuma kamar da hukumar UNICEF ta yi bayani ke saka miliyoyin yara cikin hatsarin kamuwa da cututtuka. Har ila yau kiyasin na Majalisar Ɗinkin Duniya dai ya nuna cewa mutane 4.5 billion ne ke zaune ba tare da guraren bahaya a gidajensu ba, lamarin da kuma ke ci gaba da yaɗa cutuka ga irin waɗannan mutane. Kuwa nan Najeriya ma dai an nuna cewa kimanin mutane kusan 7 million ne ke bahaya a filayen Allah, labarin da kuma ake ganin yana da hatsarin gaske ga lafiya na al'umma. Koya al'umma na Najeriya ke ji game da irin wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakar da su game da muhimmancin gidajen bahaya? Ga dai Malam Dallaji Aboki.
Maganar tsafta bahaya ma kaɗai ba, a dukkan magudanan ruwanmu ko kuma dukkan wani abin da ya shafi drainage in ka kula a Najeriya, mu ba riga an bada mu a baya. Yanzu billahi lazi da zaka shiga gidajen talakawa irin mu kaga irin gurin da muke tsugunawa zaka san an riga an bayar da mu.
To sai dai a inda Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma gwamnatoci daban-daban ke fafutukan ganin an wayar da kan al'umma game da muhimmancin gidajen bahaya, wasu 'yan Najeriya na ganin hanya ɗaya da za a bi domin samun nasarar magance wannan matsala ita ce ta dawo da tsarin nan na duba gari a jihohi da ƙananan hukumomi daban-daban kamar yadda Malam Sadu Muhammad ya shaida man.
Da muka sani a da, a yanzu gwamnati ta yi baya-baya game da aikokin tsafta. Wasu gwamnatoci da suka zo sun so su dawo da abubuwan amma abin bai yiwu ba. Misali zan baka, kaga a da akwai mutane da ake cewa duba gari. Duba garin nan su sukan shigo gidanka su duba banɗakunanka su duba wajen wanke-wankenka su duba abubuwa da yawa su gani in yayi daidai, to in ma bai daidai ba a baka shawarwari ne yanda zaka gyara. To kaga a lokacin da ana gyaran banɗaki sosai, amma a yanzu zamanin nan ba a gyaran bandaki yanda yake a gwamnatance sai dai wanda ya ga dama ya gyara nasa dan kansa wanda kuma bai ga dama ba shikenan
a ƙarshe dai fatan majalisar ɗinkin duniya shine daga nan an kawo ƙarshen mutuwar ƙananan yara da mata masu haihuwa sakamakon cutukan da suke kamuwa da su a guraren bahaya da kuma sauran nau'in cutuka da suka hada da cutar malaria cholera da makamantan su baban yaji firin murai amurka daga Lagos
Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin tuma amin
Yanzu kuma sai batun noma inda manoma a garin Zabarmari dake karamar hukumar Jeri a jihar Benin Najeriya suka koka da yadda matsalar rashin kyawun hanya take janyo musu koma baya wajen bunƙasa harkokin noman su musamman mata yadda ba sa iya fita da kayayyakin su zuwa birane daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu
an dai kiyasin cewa mutanen da ke wannan gari sun fi 40,000 kuma a kasar su manoman shinkafa ne da sukan bada tasu gudumawa wajen samar da abinci a Najeriya da ma bunƙasa tattalin arzikin kasar baki daya akwai kimanin mutane 5,000 da ke wannan harkar noman shinkafa da kuma ke samar da shinkafa fiye da ton miliyan 4 a garin Zabarmarin amma rashin hanya da zai hala su da babban birnin Maiduguri na kawo musu cikas wajen gudanar da hada-hadan kasuwancin su Malam Hassan Muhammad dai shine shugaban kungiyar masu sarrafa wannan shinkafa na garin Zabarmarin
matsala ta hanya kilometer nan bai wuce 7 ba shine muke neman taimako a ƙarƙashin shugabancin shugaba mai adalci mai kishi mai son ayi noman nan dan Allah ya taimaka mana shine shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a taimaka mana domin a gyara mana wannan hanya tamu mu ƙara bunƙasa aikin noman mu sama da ton miliyan 4 muna nomawa a nan Zabarmari
eh kamar kasuwa za su kai nawa ne a cikin mambobin naka da
sun kai mutum 5,000
ya sunan malamar
Zainab
eh kuna kun fito noma ne da yaranki
eh
na'am na ga menene kayan noma ne na gani a kanki
eh
to menene matsalolin ku ne a wannan gari
muna so gwamnati ta muna hanya don mata suna shan wahala wurin aiki
murin dan Sokoto mu dai manoma ne kuma ba shakka Maiduguri tana karuwa da mu ta bangaren noma amma na wallahi ta bangaren hanya muna da matsala a taimaka fi sabilillahi mu wa ƴan Najeriya ne a saurare mu a saurari ku kanmu a jinkan mu dan Allah baba Buhari ya taimaka mana Allah ya saka da alheri kuma Allah ya bashi lafiya
Mr Frank Okolobe dai shine coordinator matasan samar da ingantaccen gwamnati da neman sassalar zaman lafiya na jihar Borno wanda ma aka gabatar da wannan koki ga manema labarai tare da kungiyar tasu ga kuma abin da ke cewa
Zabarmari tana cikin kunci fakulta to a ce kaman gari da yake kwance da mutane sama da 40,000 kilometer 7 na kulta da zai hada su da cikin gari babban birnin Maiduguri babu ai ka gani ba ingantaccen gwamnati akwai lokacin da ni ina zo ni ina ji a radio a Kebbi a Zamfara a Katsina har miliyan 1 miliyan 500,000 ana bawa manoma domin su inganta noma to idan har za a bada irin wannan kudin ma mutane to mu sai muka gani cewa to ai ya kamata ai musu kulta tunda wayannan su da kan suke wa kansu wannan abubuwa ai musu kulta saboda su doki kayan su daga cikin gari su kawo cikin gida sannan su cire kayan su daga gida su shiga cikin gari ba wani matsala
kamar me yasa kuka mai da hankali ga mutanen wannan kauye mu gani cewa ko su kauyuka da ma su ma suna bukatar irin wannan hanya
eh to wayansu kauyukan da suke bukatar irin wannan hanya din su akai takaice mun duba cewa ba su da tattalin arzikin kasa kuma tattalin arzikin mu yana fadiwa to amma in aka daga wayannan mutanen za a samu tattalin arzikin kasa shi yasa muka fara sa mai da hankali mu akan
yanzu dai fatan al'umman wannan kauye dai shine samun wannan hanya za ta hada su daga wannan kauye na Zabarmari zuwa gwambinin Maiduguri Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Ana dai tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ana kuma iya sauraron wannan shirin kai tsaye a kuma duk lokacin da ake so a shafinmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu agogo anan na cewa karfe 12 dare ne da minti 19 ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirin ciki da gaskiya
Jama'a assalamu alaikum. A ranar 20 ga watan Maris na wannan shekarar, muka fara kawo muku shiri kan batun wani mai suna Nura Suleiman, wanda mahaifinsa mai suna Alhaji Suleiman ta bayar da su a garin Bauchi a watan Satumbar 2014. Marigayi Alhaji Sulame Taba ya race ya bar ƴaƴa 22 maza da mata da kuma wata matar da ya aura to amma kuma ba su taba haihuwa ba mai suna Laraba Gambon Alinkano. Kamar yadda kuka ji a cikin wancan shirin, Nura shine babban ɗa namiji a gidan. Nura Suleiman ko Nuruddin Suleiman yayi korafi a cikin wancan shirin da kuka ji cewar a bayan da kotu ta raba musu gado har shi da wasu kannansa mata suka sayar da gidan da suka gada sai wannan yadiko ta su tare da haɗin kai da kuma taimakon wani mai sarauta a Bauchi suka kwace wannan gida nasu bisa hujjar cewa ita wannan yadiko ba ta son gidan da kotu ta bata tun daga farko daga cikin wannan gado shekaru biyu kafin wannan lokaci. Wannan batu a yanzu an warware shi. Matsayar da aka cimma ita ce shi wanda ya sayi gidan gadon da aka ba Nura da kannansa mata wato Alhaji Yusuf zai karbi gidan saman da tun farko shine aka ba ita Laraba Gambon Alinkano, sannan kuma Jarman Bauchi Alhaji Garba Muhammad Noma ya ciro kuɗi daga aljihunsa domin radin kansa har naira 800,000 wato kusan naira miliyan guda ya ƙara mashi Alhaji Yusuf akan wannan gida. Bari mu fara da jin tabakin Alhaji Bala mai Auduga wanda shi ya jagoranci wannan sulhu da aka yi.
Sunana Bala Abdullahi mai Auduga, barayan Jarman Bauchi. Ina godiya ma Allah subhanahu wataala da Allah ya kawo wannan lokaci da aka samu wannan sulhu mai inganci. Lallai lokacin da naji program ɗinka wani lokaci can ba da ya shige hankalina ya tashi kuma ban samu nutsuwa ba har sai da muka kawo rana irin ta yau. Domin ina cikin sanin cewar al'amura ne na shaidan ya taho harka ce da ta shafe ni a zumunce, a mutunce da kuma a al'adance. Na farko dai shine shi mai girma Jarman Bauchi a babban wanmu ne, shi mai girma a marigayi Alhaji Sulaiman Taba shi ma babban wanmu ne. Wannan yaro Nuru kuma a wajen mai na cikin manya-manyan ƴaƴanmu, akwai zumunta mai karfi na auratayya da ƴan uwantaka tsakaninmu. So wannan dalilin ya sa muka tashi muka yi iya bakin iyayenmu tare da taimakawan iyayen ƙasa, muka tabbatar da cewa mun zaɓi wannan matsala. Muka gane cewa shi yaro Nuru ya ɗanyi aikin yaranta, akwai abubuwa da yawa waɗanda bai fahimta ba ya aiwatar da su a cikin kuskure, wanda dole muka kira shi muka zauna da shi. Kuma hakika kamar yadda kowa ya ambata ya gane kuskurensa, kuma hakika mun koma mun gyara abubuwa kuma sun gudana al'amura sun daidaita, kuma insha Allah za mu ci gaba da zumunci da tarayya da girmamawa. Kuma hakika mun godiya ta musamman ga duk wanda ya taimaka a cikin wannan hidima, musamman shi mai girma Jarman Bauchi da irin hakuri da juriyar da ya dauka akan wannan al'amari, da kuma mai girma mai martaba da iyayen ƙasa da kuma duk wanda suka taimaka, da kuma gidan Radio America da kai Abdul Wahab da jagororin wannan shiri. Allah Ubangiji ya saka da kai.
Shima Nura Suleiman ya yi magana a wurin wannan sulhun.
Sunana Alhaji Nuruddin Suleiman. Abinda ke tafi da ni akwai program ɗin da muka yi da kai na ciki da gaskiya a yan wani sulhun can baya bisa matsalolin da ya taso a kan rabon gadon da aka yi mana da kuma fitun da suka taso. To Allah cikin ikonsa, Allah ya kawo maslaha da sauki a cikin wannan al'amari, kuma an samu matukar guduma na waɗansu mutane na musamman a cikin waɗannan al'amari waɗanda da suke ciki da wanda ma ba sa ciki kwata-kwata. Ina godiya wa musamman sarkin yaƙin sarkin musulmi shugaban sarakuna na jihar Bauchi da masarautarsa mai martaba sarkin Bauchi Ruwani Suleiman Adamu bisa ƙoƙari da haƙuri da ya yi bisa warware wannan al'amari. Ina masa godiya, Allah ya saka masa alheri, Allah Ubangiji ya ja kwana kuma ya albarka wa masarautarsa. Ina godiya wa Alhaji Bala mai Auduga wanda ya shigo cikin abin ya yi dukkan kokarin da ya kamata ya yi aka zo aka kawo ga wannan maslaha aka samu sulhu a wannan. Ina godiya wa baradan Tafawa Balewa Honorable Alhaji Salisu Ahmed Barau bisa dukkan kokari tun daga farko a wannan al'amari har zuwa aka zo ga wannan matsayi. Ina godiya wa shi kansa Muhammad Garba Noma bisa dukkan juriya da hakuri da ya yi akan waɗannan al'amura har aka zo ga wannan. ina godiya wa dukkan wanda suka bada gudumawa zahiri da batini kuma gidan Radio America ina muku godiya. Allah ya sanya alheri musamman kai Abdulwahab, na san kokarin da kai tayi da kuma halin da aka samu kai har aka zo ga wannan matsayi. Ina ma addu'an Allah ubangiji ya kara daukaka, kuma Allah ya sa a gama lafiya dukkan wanda abun nan ya shafa, kuma na ba shi hakuri a dukkan matakai da kuma fatan kyakkyawan alheri gaba. Duk waɗannan mutane daga iyaye na sai ƴan uwa na sai yayu na, kuma wannan al'amari ba zai taɓa komai ba da ikon Allah. Za a ci gaba da yin dukkan zumunci da mutunci da dukkan abin da ya shafa. Na gode, Allah ya saka da alheri.
Sai na kuka bi kuka cimma wannan samun warware da mun takaddama.
Bayan yin waɗannan program, iyayen ƙasa sun yi waɗannan program, kuma Allah cikin ikonsa sun shiga cikin maganganun inda suka taka muhimmiyar rawa na tsawon lokaci. Shi kuma babban yayanmu Alhaji Bala mai Auduga shi ma ya shigo ya bada nasa dukkan gudumawa, wanda aka yi zama da dukkan bangarori. Na farko aka yafi juna, aka zauna aka yafi juna bisa waɗannan abubuwa, kuma aka yi alƙawarin zama na amana da mutuntawa. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin hanyoyin da aka bi aka warware waɗannan matsaloli.
Shi Girman Bauchi Alhaji Gaban Hamid Noma shi ne kusan wanda yake da kake ganin cewa kenan, yaya matsayinsa da kuma taya kuka cimma samun sulhu tsakanin ku da shi?
Shi ya taka muhimmiyar rawa domin ya nuna matsayi na uba, domin tashin farko yana daga cikin wanda ya zo aka zauna da shi ya ba da lokacin shi, duk da tashin duk inda ke da shi aka zauna aka yi sulhu, kuma ya yi maganganu irin na iyaye, kuma ya yi dukkan gudumawa da lokacinsa da dukiyansa da dukkan kokarinsa. Kuma bayan wannan ma ya ba da shawarwari a waɗansu abubuwa wanda ma ba su shafi wannan abu ba. So da ma aka babu abin da za mu ce masa gaba ɗaya, mu sai mu yi godiya da dukkan abin da ya faru a wannan lokaci da kuma dukkan irin guduma wanda ya bayar, wanda yake wallahi ba zai misaltu.
To kaman shi wanda yake aka fitar da shi daga gidan nan, na matsayinsa an samar masa da wani wuri ne ko kuma dai an ba shi kuɗi ne?
Wanda aka fitar da shi daga gida, matsayinsa shi ne an canja mai gida, an kuma samu fahimta an ba shi wani kuɗi aka ba shi gida, kuma ya aminta saboda shi ma biya da shi da iyalansa bisa wannan hakuri da suka yi ta yi bisa wannan fitintunin da ya zo wanda ba san da shi ba. Har Allah ya sa a kawo wannan matsayi. Shi ma Malam Yusuf an kare dukkan maganganu ta fahimta ta kuma zumunta, kuma ina masa godiya da shi da wakilansa Mansura Rijibiya da wasu wanda ba san iya cin sunansu.
To Allah ya kyauta. Masu sauraro, har yanzu muna bin kadin mutanen ƙauyen Zirami da ke yankin ƙaramar hukumar Giya ɗaya a jihar Bauchi, waɗanda suke zargin alƙali Sani Musa da laifin ci musu mutunci. A kasance tare da mu a shiri na gaba.
Yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
A takaice, daɗaɗɗen shugaban Zimbabwe Robert Mugabe na fuskantar tsigewa bayan da ya bayyana ƙarara a wani jawabi da ya ta kafar talabijin cewa ba fa zai sauka ba. Miliyoyin 'yan ƙasar sun buɗe rediyonsu jiya Lahadi da fatan za su ji abin da zai sa su yi murnar kawo ƙarshen abin da ya kasance tsawon shekaru 37 na mulkin kama karya na Robert Mugabe. Dubban mutane sun yi maci a tsawon gandun wuraren tarihi na National Mall har zuwa ginin Majalisar Dokokin Amurka Capitol Hill a nan birnin Washington DC jiya Lahadi, suna kiran da a ƙara samar da kayan agaji ga yankin Puerto Rico da mahaukaciyar guguwa ta tsaitsaita. Rukunonin jiragen ruwa da jiragen sama na ƙasashe daban-daban na ta daure ma matsalar igiyoyin ruwa da kan haura da tsawon mita 8 da kuma iska mai gudun kilomita 74 a sa'a guda a ƙoƙarinsu na neman jirgin ƙarƙashin ruwa mai ɗauke da mutane 44 mallakin ƙasar Argentina. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 7 a kan ma'aunin girgizar ƙasa wadda ta auku daura da yankin New Caledonia da ke kudancin Pacific mallakin ƙasar Faransa ta haddasa wani yanayi wanda har ya sa aka yi gargaɗin yiwuwar aukuwar ambaliyar tsunami.
masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin namu sai kuma dan anjima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana zamu zo muku dake da wani sabon shirin idan Allah ya yarda amma idan ana son saki jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da video za a iya garzaya shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com Yanzu amma da jin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tsaya ne gabatarwa da kuma Chuba Hero Diodune da ya shirya mana wannan shiri baki ɗinsa sai injiniyan mu Darrell Smith da ya daidaita mana sautukan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC ni Mahmud Lalo ne ke cewa sai mun haɗu a shirin mu na hatsi idan Allah ya yarda